بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 27 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 1 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 10 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda fadilatu Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan ya masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi namu mai albarka anan masallacin Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala dake wannan unguwa ta Federal Locust anan cikin garin Bauchi darasin mu na baya in ban manta ba har yanzu muna cikin sharhin mas'ala ta farko da malam ya kawo shine yadda mushrikai mutanen jahiliya suke sanya wasu tsakatsaki tsakanin su da Allah tabaraka wa ta'ala wanda muna kan bayani akan wannan sharhi da malam ya kawo wanda zamu tashi akan wato shafi na 29 inda malam yake cewa thumma qala ash-shaykh rahimahullah wa li ajliha shuri'a al-jihad قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله wannan ita ce magana ta ƙarshe da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a matani malam yace thumma qala Sheikh sai malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa wali ajliha saboda wannan kalma ta la ilaha illallah mun ji a baya cewa la ilaha illallah nan ita ce ta raba mutane gida biyu wani ya zama musulmi wani ya zama kafir wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min inda aka samu minkum kafirun wa minkum mu'min shine ta hanyar la ilaha illallah wanda ya gamsu yadda da la ilaha illallah ya zama mu'mini wanda kuma ya kafir ce ma la ilaha illallah ya zama kafiri malam yace anan ne aka samu adawa daga ba tsakanin mutane kaida ita ce musulmi baya san kafiri musulmi baya kaunin duk wanda yake ba musulmi ba sai dai in lalura ta sa zama ya hada su babu yanda ya iya sauke masa hakokin sa ba dan yana kaunan sa ba ba dan yana son shi ba saboda la ilaha illallah aka shar'anta jihadi duk wanda aka je aka ce a yake su to an ce a yake su ne saboda la ilaha illallah to shine malam yace wali ajliha saboda la ilaha illallah nan shuri al jihad saboda ita aka shar'anta jihadi qala allah ta'ala allah madaukakin sarki yana cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah allah yana cewa wa qatiluhum allah yace ku yake su hatta la takuna fitna har sai an wayi gari babu sauran fitina da tayi saura a bayan kasa al fitna anan shine al kufur wa shirk shine inda Allah yake cewa wal fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu ashaddu min al qatl walau dukhilat alaihim min aqdariha thumma su'ilu al fitnata la atawha duka wannan ayoyin al fitna al fitna tana nufin me shirka da kafirci daka Allah yace ku yake su har sai ya zama la takuna fitna har sai ya zama babu wata fitina ta kafulci da shirka da tayi saura wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini kuma ya zama gaba ɗayan sa na Allah ne ana sai dukan su sun dawo sun shiga addinin musulunci duk wata shirka da kafulci amme an gusar da shi wannan shine manufan shari'anta jihadi malam yace fal wajibu alaina nahwa al-kuffar abinda yake wajibi akan mu game da abinda ya shafi kafirai salasatu umur abubuwa guda uku wajibi ne akan musulmi game da kafirai na farko al-amru al-awwal al-amari na farko adawatuhum shine kinsu wannan wajibi ne akan duk musulmi yaji bai kin kafirai yana kinsu لانهم اعداء الله لانهم اعداء لله سبحانه وتعالى واعداء لرسوله صلى الله عليه واله وسلم saboda duk wani kafiri to makiyin Allah ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kenan kaga indai ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama dole wajibi akai na in kiyayya da duk wanda yake kin Allah yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daka wajibi na farko a gare mu game da kafirai shine adawatu kin su musulmi baye kaunan kafiri baye kaunan kafiri abinda zai jawo ba zai kaunaci kafiri ba shine kafirin nan baye kaunar Allah kafirin nan baye kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to darajar kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajensa ya kai girman da ya kamata a ce ya kyamaci duk wani wanda bai san Allah bai san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-amru thani al-amri na biyu abu na biyu shine da'watuhum ila al-iman wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam shine kiran su zuwa ga imani da kuma jin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko mu kyamace su mu wato mu ji ba masun su abu na biyu shine baka san shi saboda yana kafirci amma za a kira su zuwa ga imani da kuma jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga in suka amsa kiran to kiyayyanta yi me kiyayyanta gushi kenan wannan kalubale ne akan mu gaba daya kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci wannan mas'uliyya ce akan kowa ba wai mas'uliyya ce ko haƙi akan malamai masu wa'azi ba mas'uliyya ce akan kowa duk inda musulmi yake yana zama ambasada ne na musuluncin sa na addinin shi zaman shi ambasada na addinin sa kuma shine ya wakilci addini da maganganun sa da ayyukan sa ya wakilci addini da maganganun sa da ayyukan sa maganganun sa da ayyukan sa zama wakilci ne na addinin musulunci wannan yana cikin ayyukan da suke wajibi akan kowa da kowa a kira Yesu izuwa ga imani da kuma biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-amru thalith abu na uku shine jihaduhum idha du'u ila al-islam wa abaw idan aka kira su zuwa ga musulunci
suka ki su amsa to nan kuma sai a yake su fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum abinda yake wajibi ne wajibi shine yakar su ayi jihadi akan su a yake su qala ta'ala Allah yana cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ku yake su har sai ya zama ba sauran kafulci a bayan kasa addini kuma ya zama addinin Allah fal marhalatu al-akhirati ma'ahum al-qital mataki na karshe wajen alaka tsakanin musulmi da kafiri shine ya yake shi matakin karshe kenan idza kana al-muslimuna yubiquna al-qitala amma in musulman zasu iya yake in zasu iya yake qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hasuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad Allah yana cewa faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka ga mushrikai to ku yake su ku kashe su wa khudhuhum ku kama su wa khudhuhum wa hasuruhum ku kama su ku tsare su ku daure su waq'udu lahum kulla marsad duk wani wato tarko za ku iya dana musu to ku dana musu wannan tarkon dan ku kama su wa hadhihi al-ayatu malan yace kun ga wannan ayan fiha bayanul hikmati min al-jihad fi al-islam za mu fahimci hikimar jihadi musulunci wa annaha hikimar kuma ita ce izalatu shirk shine a gusar da shirka hatta la takuna fitna wal muradu bil fitnati ash-shirk har sai ya zama ba sauran fitina fitina kuma ita ce shirka ai hatta la yujada shirkun har sai an wayi gari duk wata shirka da ake yi a bayan kasa duk wani mushriki ya bari duk wata shirka an gusar da ita wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini ya zama kowa ya tattara ya koma zuwa ga addinin Allah hadha huwa al-maqsud min al-jihad wannan ita ce manufar yin jihadi a musulunci laysa al-maqsud min al-jihad tawsi'u as-salqati wal-istila'i 'ala al-mamalik manufar jihadi a musulunci ba a fadada kasar mulkin ba ba kuma ayi kwace wa masu mulki ko ayi musu juyin mulki ba ba shine manufar jihadi a musulunci ba ba manufar jihadi a musulunci shine inda za a ce yanzu garin Bautin nan gaba ɗayan sa garin musulmai ne amma alƙaleri ba musulmai bane a wajen misali to manufar jihadi ba wai a je a yake su a shigo da alƙaleri cikin masarautan Bauchi ba ba shine manufar jihadi ba manufar jihadin da za a yake su shine su musulunta idan duka sun musulunta shugabancin su da sarautar su da mulkin su yana nan ba za a kwace musu ba wannan shine manufar jihadi a musulunci Allah ya sa muna fahimta ba manufar jihadi a musulunci a fadada kasar mulki ko kuma ayi kwacen mulki da juyin mulki wa sarakuna ba ko shugabanni wannan ba shine manufar jihadi ba ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثروة ليس هذا هو المقصود وانما شيني ما نفهم بقى المقصود اعلاء كلمة الله عز وجل كن سمن في الجهاد شيء دوكك كلمة الله دوكك كلمة الله وإزالة الشرك من الأرض دوسد شركة لقبايا قساء هذا هو المقصود wannan ita ce manufa maqsudin yin jihadi kenan wa kadhalika laysa al-maqsud min al-jihad fi al-islam ad-difa' haka nan kuma ba wai manufar yin jihadi a musulunci shine kawai addifa saboda tara fada ba ba shine ainihin manufar yin jihadi a musulunci ba bi ma'ana shi musulunci an shar'anta jihadi ne ba wai ku jira sai an zo an gama karkashe ku sai ku ce bari mu tashi mu kare kai ba wannan ba shine manufar jihadi ba kama yaquluhu ba'dul kitabil ba'dul kuttabil makhdule kamar yadda wasu daga cikin tababbun marubuta suke fadi yaquluna suna cewa innal islama la ya'muru bi qitalil kuffari li'annahu wahshiyya suna cewa ai musulunci baya umarni a yaki kafirai saboda wai yayi tsauri yayi tsanani lakinnal qital alladhi fil islami min ajli ad-difa sai su ce ai yakin da musulunci ya sani shine ana yi ne don kare kai يعني اذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم وي ابن نفي شيني idan suka zo suka wuce iyaka akan mu to mu ma sai mu yake su li saddil udwani faqat wai saboda mu toshe kafar kiyayya tsakanin mu da kafirai wai wannan tace manfal jihadi ayin da suke fadi shine mu jira tukunna sai in sun wuce iyaka akan mu to sai mu tashi mu yake su saboda mu toshe kafar gaba da kiyayya tsakanin mu da kafirai ai ko gaba da kiyayya tsakanin musulmi da kafiri wannan kafar ba za ta taba tosuwa ba abin da zai toshe ta kawai shine ko shi kafirin yazo ya karba musulunci ko musulmin ya fita amma in dai kowa yana kan hanyarsa to wannan kafar kiyayyan ba za ta taba gushewa ba subhanallah malai yace sarki ya tabbata ga Allah الله جل وعلا يقول الله من جل ما دوكا ينا تشيوا فقتلوا المشركين الله يتي كو كشه مشركاي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الله يتي كو ياكي سو هر يزما بابو سوران فتنه الديني كوما يزمانا الله المقصود بالقتال في الاسلام نشر الدعوه ونشر الدين wa izalatu shirk manufar yaki a musulunci abinda ake nufi da yaki a musulunci shine yada addini yada da'awa da gusar da shirka kenan yanzu misali inda a ce akwai hanyar da za a bi a isar da da'awan da'awan ta isa kuma shirkan ta gusta ya zama an gusar da ita babu ita ta tafi ba tare da an taba kowa ba to wannan shine abin da musulunci yake so wannan shine abin da addinin musulunci yake so to manufar a ce ayi yaki duk inda kaji musulunci ya ce ku yake su to abin da yake nufi shine ku yada addini ku yada da'awa ku gusar da shirka wannan shine abin da musulunci yake nufi wannan jihadin kuma ana yin shi ne karkashin shugabanci da jagoranci na musulunci karkashin jagorancin musulunci wannan ita ce kaida kaga kamar yanzu misali da ya zama muna rayuwa ne a cikin ƙasa wanda ƙasar ta bada dama dokar kasar da ake tafiya akan ta shugabancin ba tsarin shugabancin musulunci bane shugabancin da muke tafiya karkashi ya bada dama mu kowa yayi mai kowa yayi irin addinin sa to anan yakar mushrikai shine mallan yace a yada da'awa a yada addini a yi kokarin gusar da me gusar da shirka to abinda ake nufi shine hanyar da suka yake ku to kuma ku yake su ta wannan hanyar misali yanzu taina ake yakar addini kafafen sadarwa haka ne ku da yada abubuwa da basu dace ba da addini to yanzu abin da ya kamata shine musulmai sai su tsunguma a cikin kafafen sadarwa sai su yaki abin da ake yadawan game da musulunci. Ana amfani da siyasa don a yaki musulunci. To nagaltattu cikin musulmai sai su tsunduma cikin siyasa don su yaki wancan yakin musuluncin da ake yi. In an wayi gari suna amfani da takobi a kanku, to anan kuma kuma sai ku dauki takobi. To wannan abinda malam ya kawo shine abinda yake nufi. Saboda kar wani mai zafin addini ya ce to tunda an ce duk inda ka ga mushriki ka kashe shi, da haka akwai a makwabtanmu. Wannan ba abinda ake nufi ba kenan. Ba abinda ake nufi ba kenan. Allah ya riga ya sani cewa ya halicci duniya ne kashi biyu, wasu musulmai wasu kafirai. Allah ya tsara a haka kuma za a rayu a haka. Amma musulunci yana yaki ne, kamar yadda zamu ji malam ya faɗa mana. Ko dai na farko shine dan kare kai, wannan shine na farko. Ko kuma na biyu shine qitalul qalb. Na farko shine in sun taba ku, na biyu kuma shine in kun yi karfin da za ku iya yakan su don dole su dawo su yi musulunci, to sai ayi amfani da wannan damar. Shine abin da zamu ji malam ya ce hadha huwa al-maqsud min, wannan shine abin da ake nufi. Fal qitalu fil islami ala nawaini, yaki a musulunci iri biyu ne. Na farko shine an-naw'ul awwal, nau'i na farko shine qitalu difa'in 'inda 'ajzil muslimina, wannan yaki ne da za a yi don kare kai a lokacin da musulmai suka gaza, karfin ku bai kai ba amma suna yakan ku, suna amfani da takuba don su yake ku. To yanzu abin da za a yi shine sai ku tashi ku kare ni, ku kare kanku. Shine ma'anar fa in qatalukum faqtuluhu, shine ma'anar in sun taba ku, in sun yake ku, Allah ya ce ku karkashe su. Wannan shine ma'anarsa. Saboda haka kafirai ne suka ga cewa suna amfani da dama na karfi da suke da shi akan musulmai, suna yakar musulmai. To yanzu abin da za a yi shine su musulman tunda ba su da karfi da za su fara tsokano kafirai, ballantana ma a ce su suka tsokano su, to sai su fara tashi su a karan kansu, su tsaya su kare kansu. Wannan shine na farko. An-naw'u thani, na biyu shine qitalul qalb inda quwwatul muslimina wa qudratuhum alayh, anan kuma karfin musulmin ya kai, karfin mulki yana hannunsu, suna ganin ana kafirci. To abin da za su yi yanzu shine sai su yaki kafiran. Allah ya sa muna fahimta. Abubuwa ne guda biyu. Na farko shine karfin ku bai kai a ce dole shari'ar musulunci za a yi ba. To yanzu sai ku zauna, su suna addininsu, kuma kuna ne, kuna naku addini, ba su taba ku ba, ba ku taba su ba. Idan sun taba ku, to yanzu sai ku tashi ku yaƙe su don ku kare kanku. Wannan shine na farko. Na biyu shine shugabanci yana hannunku, ƙarfi da isa da mulki yana hannunku. To sai ku ce ɗayan biyu ne, ko dai mutum ya karɓi musulunci ko kuma ya zauna a ƙarƙashinku amma zai dinga biyan haraji. Idan akwai ƙarfi kenan. Shine Allah ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhannibuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna din al haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Shine ma'anar ayar nan. Daka sai a ce to za ku ci gaba da zama ƙarƙashin mu amma za ku dinga biyan jizya, za ku biya haraji duk wata, za ku biya kaza. Menene ma'anar wannan harajin? Shine ku ba musulmai bane, kuna zama ƙarƙashin shugabancin musulunci, to saboda haka za ku biya haraji. To wannan shine nau'uka na yaki a musulunci. Na farko shine musulman ƙarfin su bai kai ba, to in an taba su to sai su tashi su kare kansu sai su tashi su kare kansu wannan shi yasa ai zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai zaman da suka yi a cikin garin makka na tsawon shekaru 10 me ake musu azabtar da su ake amma me suka yi hakuri suka yi saboda me karfin su bai kai ba a wannan lokacin bal ma annabi ya umarci wasu daga cikin sahabbai su hijira zuwa habasha har sau biyu daga baya kai hijira zuwa madina amma da aka zauna a garin madina aka kafa daular musulunci karfi ya kai duka wayannan yahudawan garin madina sai aka yake su banu quraiza banu nadir banu qainuqa qabilul khazraj sauran duk wayannan afwan da sauran duka a kabilun da suke cikin yahudawa daga ƙarshe da karfi ya kai karfi annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya kwace garin makka ma akai ghazwatu fathu makka ya zo kwace garin makka din to ashe kenan idan karfin ku bai kai ba to zama za ku yi kuna zama da su suna zama da ku ba ruwan ku da su ba ruwan su da ku kar su taba ku kar ku taba su in sun dau takwabi akan ku kuma ku dau takwabi akan su in sun yake ku kuma ku yake su idan mulki ya kai hannunku ku ne masu mulki to anan kuma kuna da iko da karfi to ko dai mutun ya dawo ya shiga addini ko kuma me ko kuma ya biya haraji ya biya jizya da ka'idar biyan jizyan nan da zai yi shine zai zauna a ƙarƙashin musulunci shi ba zai musulunta ba amma ba zai yana kafirci ba ba zai musulunta ba amma ba zai yana kafirci ba kuma zai biya jizya kaga mai yuwa idan jizya da haraji suka yi masa nauyi kafin musulunci ni daga bayan niyya za ta gyaru to amma kaga tunda kamar yadda na ambata ana shugabanci ne da ba na musulunci ba kowane tarkace da hayaniya ana iya dauko shi a kawo shi cikin kasar mu da muke rayuwa da sauran kasashen mu mafiya yawa to anan kaga abin da musulmi za su yi shine sai su dauki wannan nau'i na farko na kitali na jihadi shine mu zauna lafiya da ku kar ku taba mu kar mu taba ku ba ruwan mu da ku ba ruwan ku ba za mu je masalba za mu je cocinan ku da wajajen bautan ku mu da samu ku bama bamai ba kuma kar ku zo masallatan mu ku sa mana bom ba za mu je wajajen ibadin ku mu sa bindiga muna harbi ku ba kuma kar ku zo ku harbi mu ba za mu bi ku gidajen ku mu yi muku kwace mu yi muku sata mu yi muku kaza ba kuma kar ku yi mana ba ruwan ku da mu ba ruwan mu da ku lakum dinukum waliyadi amma lokacin da aka wayi gari sai aka ce musuluncin mu ba za mu yi ba kuma ba za mu bar ku yi ba to anan kuma dole ne musulmai su tashi don su yaki wannan aiki dan galibi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su ba ya yake su bane saboda su karan kansu ne kafirci ya yake su ne saboda kafaru wa saddu an sabilillah su sun ce ba za su yi ba sun kuma ce ba za su bari ayi ba to nan sai a tashi a yake su to wannan shine manufar jihadi a musulunci to kun ga wasu suna tuhumar musulunci da cewa musulunci addini ne ta'addanci da sauransu addinin musulunci sam bai taba goyen bayan ta'addanci ba saboda kyautatawa irin ta musulunci yasa aka ce su kafirin sun tsokano ku yaki sai aka ce in kun shiga garin su kun ga kananun yara ba ruwan ku da su in kun ga mata ba ruwan ku da su sai dai in su ma kun gan su a wajen yaki ko kuma suna tallafawa suna taimakawa da abin da za a yake ku to su ma sun shiga cikin yakin kenan to sai ku hada da su misali mace ce tana daga gida ana filin yaki sai ga ita ce mai ba da gudumawa da tallafawa daga gida ta tafi so ruwan zafi ta kawo wanda za a dinga watsa muku a fili ko na abu mai kama da haka ko ita ce mai lura da makamai na yakin da ake yakan ku da shi to kaga wannan ita ma factor ne mai karfi a cikin yakan ku to ita ma in an ganta sai aka shira sai a yake ta yanzu ita kadai za a hukunta shi yaron da yake hannunta in akwai wadanda za a ba su shi su rike shi cikin yan uwanta a ba su in babu kuma hukuma ta rike shi amma shi bai da laifi ita ko da aka kama ta kaga irin wannan yanzu misali a ce kidnappers ne suke addaban mutane misali sai aka kama wani a matsayin shi informer ne kaga shi ma babban makami ne na yaki babban makami ne da ke taimaka ma masu kidnapping to shi wannan da aka fara kamawa informer to sai a fara da shi ya fara kashe shi ana zuwa yakar su ana zuwa an tinkare su sai a ga wannan gashi nan ya iso a mota ko a mashin ya kawo musu alburusai to sai a fara shi ma sai a koma kan shi saboda me yana bada gudumawa da taimakawa amma misali an shiga cikin jeji da za a yake su sai a ga wani manomi yana ta noman sa abin sa to wannan shi ba ruwan kowa da shi ba ruwan kowa da shi to wannan tsari ne na musulunci ko kun shiga gari yaki sai ku ga wani dan kasuwa ne shi ya abin da ya kawo shi garin kasuwanci bai taba ku ba shi banda shi a cikin masu yakan ku to wannan ba ruwan ku da shi wannan ba ruwan ku da shi amma sai aka kama ga masu yakan ku nan ko ga masu fada musu cewa ai ga ta inda za ku shigo ai ga ta inda za ku yi kaza to wannan ana kama su sai a kashe su wannan kaga musulunci ba yadda za a yi in mutun ya fahimci wannan tsarin ya jingina mu musulunci ta addanci bayan da za a yi haka ana zaune waje daya da musulmai da kafirai shugabancin da yake jagoranci ba na musulunci bane sai aka ce musulmi su yi hakuri kar ku taba kowa sai in ya taba ku a shugabancin ma naku ne yanzu naku ne nace to ku bashi dama zai zauna karkashin ku ya biya jizya sannan ba zai yaki da kafulcin sa bai ci gaba da zama a cikin sai in ya cije yaki ya ce ba zai yi ba to anan kuma sai a dau matakin kisa kaga fa duk inda za a ce ai kisa sai an je karshe anan mun ji cewa mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba matakin karshe shine yaki shine na karshe shine yaki domin shi musulunci yana yaduwa ne in akwai zaman lafiya yanzu yadda muke zaune anan ga mu nan muna tare muna karatu a cikin unguwan nan akwai waɗanda ba musulmai ba inda manufar musulunci ta da hankali ne da ta da tsiya in akwai rigima tsakanin mu da su ba zai yi mu zo mu zauna anan mu yi karatun nan ba amma yanzu in ka yanko bakin titin nan kafin ka iso masallacin nan sai ka wuce cocinan su saboda haka lokacin da suke kada-kadan su da rairayen su a coci ba ruwan mu da su haka nan sanda suka zo suka gan mu muna ibada a masallaci ba ruwan su da mu shugabanci tunda ba shugabancin musulunci ake bi ba za su shiga cocin su su faɗi duk abin da suka dama akan musulunci su zazzagi musulunci in mun zo masallacin mu karanta duk abin da yazo a cikin Qur'anin mu sawa'un ya musu dadi ko bai musu dadi ba wannan ita ce ka'idar musulunci shine ka'ida su je su zauna ba rigima ba tashin hankali su je su faɗa su kulla abin da zasu kulla mu zo mu warware su sake kullawa mu sake warwarewa har Allah ya shiri mai shiriwa a cikin su to ran da kuma suka daga hannu suka nuna wa musulmai suka nuna wa musulmi yasa cewa ko ku bari ko mu yake ku to anan sai musulmai su tashi ba za mu bari ku kuma ba za ku yake mu ba to wannan shine kaida, wannan shine kaida. Daga in ana tashin hankali to musulunci yaduwansa tana zama takaitacce, amma in aka samu kwanciyar hankali to anan ne addinin musulunci yake yaduwa ya shiga lungu da sako. In an ce a ƙauye kaza akwai kaburai mushrikai maguzawa, za mu je musu wa'azi, amma hanyar tafiya ƙauyen ana yaki ana fada. Yanzu wannan fadan da ake yi ya tare mana wani alkhairin da ya kamata mu samu, amma mun san hanyar samban lafiya kalau, za mu je mu yi musu wa'azi mu shigar da musulunci wajen mai karba ya karba, wanda bai karba ba ruwan mu da shi. Ashe kaga shi musulunci duk inda aka ce ana fada ana yaki to musulunci baya zama, bai zama. Daka ana samun yaki ne don a kawo zaman lafiya din, zaman lafiya din a zauna lafiyan shine manufan shari'an ta jihadi. Me menene zai sa ayi jihadi? Kun ce ku ba za ku yi ba, mu ma ba za ku bar mu ba, to ya za a yi zaman lafiya? Mu ba mu hana ku naku ba, ku kun yi kokarin ku hana mu namu, to ta ina za a zauna lafiya? To dai sai mu tashi sai mu kare kanmu, saboda ku cire wannan manufar a ranku, mu zauna lafiya ku zauna lafiya, hankalin kowa ya zauna lafiya. Allah ya sa muna fahimta. Wannan shine tsari, wannan shine tsari. To manufar jihadin shine a kawar da shirka a bayan ƙasa. Shirka in dai akwai ta to babu zaman lafiya kuma. Domin Allah ya ce wa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati. Allah ya yi alkawari waɗanda suka yi imani a cikin ku suka yi ayyuka na gari. Alkawarin da Allah ya yi musu shine la yastakhlifannahum fil ard. Allah ya yi alkawari zai ba su shugabanci a bayan ƙasa. Wala yumakkinana lahum dinahum alladhi irtadalahu. Allah ya ce na yi alkawari zan ba su dama su yi addinin da na yarda musu da shi, shine addinin musulunci. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Tsoron da suke ciki Allah ya ce na yi alkawarin zan kawar da tsoron in kawo musu aminci, amma sharadi shine ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a. Sharadin shine su bauta min ni kadai, kar su hada ni da kowa wajen bauta. Wannan shine sharadi. Amma in dai mushrikai suka yi yawa, shirka ta yi yawa a bayan ƙasa, to babu zaman lafiya. Kage mu saboda yanda shirkoki suka yi yawa yasa tashin hankali yake bin mu can da can nan da nan. Yau an kashe wannan, yau an kashe wannan, yau an kashe wancan, gobe a. Saboda me? Ana kusata Ubangiji, ana yi ma Allah shirka. Maganganu da ayyuka na shirka yadda suka yi yawa a cikin mu. Ka duba ka ga abin da ya faru a kwanan nan na kisan sarkin Gobir da aka yi, Allah ya mishi rahama. Wani ya fito yana bayani, watakil wasu daga cikinku sun ga clip, yana bayanin cewa tsakaninsu da malaman izala Allah ya isa, wai laifin me suka yi masa, wai su ne suka ce sihiri haramun ne. Saboda haka da ba su haramta yin sihiri ba, da sun yi sihirinsu sun karkashe wayannan ƴan manzan. Abin da yake faɗi kenan a bidiyo. To kaga abin lura shine a karkashe kowa ya mutu ya fi sauƙi sama da kai sihiri ka kashe wani. Shi mai kisan ya kashe kowa ya mutu laifin da sauƙi sama da kai ka yi sihiri ka kashe shi, ya fi sauƙi. Saboda Allah ya ce wa wal fitnatu akbaru min alqatl. Shirka laifinta girmanta ya fi girma sama da kisa. Gwamma kowa ya mutu da ayi shirka, wanda kowa ya mutu. wanda kowa ya mutu da ya shirka in ya kashe kai yanzu kai a matsayin ka na musulmi bi idnillah ka mutu shahidi in kai shahidi ka kashe shi ba ka rayu mushriki in ka mutu ka mutu mushriki to ina karshen yake kuma karshe bai kyau ba to saboda haka kaga mutane suna ƙara jefa kansu a cikin ababin da ke ƙara kusa ta ubangiji shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu a lokacin da ya hau shugabancin musulunci khalifa abu na farko da ya fara yi shine ya hada kwamiti wannan kwamitin aikin su shine operation aka shabo kai shine aikin su yace da su an qutlu kull kahin duk inda kuka ga boka ku kashe shi duk inda kuka ga boka ku kashe shi amma yanzu malam ka ga bokayen sun ma saje da mu yanda ka san ba bokaye ba da kafin ka samu bokan sai ka tafi jeji yanzu a ce unguwa bace za ta bude ta shiga cikin ɗakin sa yana ce unguwa a ce masa wai malam ne shi sun riga sun biyo sun saje cikin mu saboda haka za a kalli wannan a ce masa malam ne kuma kai ka san ga abin da yake yi din kowa ya sani kowa ya sani kuma a ce unguwannin mu suke zama tare muke zama da su kai wata kilma su taho masallaci mai sallah tare da su
eh akwai wani dakin da in za ka je ka ga wani bokan ma in baka yi magana da gwamnati ne yake ba za ka shiga ba amma in ka yi magana da shi dakin
shi gwamnati
kore fa
la ilaha illallah kaga ai eh ya su suka je su da mamaye ta ba su suka je su akwai kwararrun masu zuwa wajajen bokayi da ya wuce su yan siyasa da manyan cikin mu ai su ne manya ai su ne manya kuma su sun kasa gane rashin lissafin su shine in mutum biyar suka fito neman takarar shugaban kasa kowanne cikin mutum biyar din nan in ba wanda Allah ya marhama ba yana da bokan sa kowanne kowanne kuma bokan sa zai ga ya manka cewa zaka bi ta kanshi ka take shi kamar baka san kai komai ba duka yin an gama kuma Allah sai ba mu wanda ya ga dama sa'a kuma zabe mai zuwa in ya sake zagayowa shi wannan dan takaran da wannan bokan ya gaya masa zaka bi ta kansa kuma aka bi ta kanshi kuma sai ya sake komawa wajen sa neman sa'a damsul basirati kai gona yi basira ta shafi yayi ka buga a karan farko kaga yayi ƙarya bata ci ba ka kuma sake komawa ashe zaka gane shi wancan da ya ci Allah ne ya ga dama ya bashi Allah ne ya so ya bashi su dan haka wannan shine babban abin da yake kara jefa mu cikin halaka shine manyan cikin mu sune manyan mushrikan manyan saman mu sune manyan mushrikan domin Allah yana kau da kai yayi afuwa ma al'umma in talakawa ne zalla suke laifi amma daga lokacin da aka ce shugabannin su sun lalace to al'umma ta shiga halaka domin kuwa in talaka nayi shugaba gyararre to Allah yana da khalifa a bayan kasa da zai hana laifi to amma sai aka ce shi shugaban shine mai laifi talakawan suke ce masa ka gyara ba shike sa su gyara ba suke mu ce masa ka gyara ka bari shine mai laifin to nan kuma al'umma ta doshi halaka Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo alaiha alqawl fa damarnaha tadmira wannan shine tsarin Allah to kaga mu yanzu al'ummar mu duk wani nau'i da laifi da ka dauka in ka dauki sata manya-manyan barayin sune gwamnati sune da takun barayi ƴan cin hanci manya-manyan su sune ƴan sama mazinata manya-manyan su sune ƴan sama ƴan luwadi manya manyan su sune ƴan sama sune a sama mushrikai manya manyan sune a sama duk wani nauyi na laifi da ka sani to jagororin da suke gaba sune a sama shaye shaye sune a gaba sune a gaba wanda suka kubuta daga wannan laifin a cikin su ƴan kadan ne ba a yi ba kowa kudin goro a cikin su akwai mutanen kirki akwai na Allah akwai na galtattu kwarai da gaske amma wannan nadir ne wannan nadiru la yuqasu alai ƴan kadan ne a cikin su ƴan kadan ne ana hukunci ne kuma da aglam mafi yawa shine abin da ake hukunci da shi amma mutum ya kai matakin da zai neman mulki bai hada da shirka ba abu ne mai wahala abu ne mai wahala to wannan shirkan da muke ganin ta in har muna mu zauna lafiya da gaske to sai mun fa nisance ta sai an nisance ta tukunna Allah ba shi san shirka duk wani wanda yake shirka ma Allah to yana dauko makan shi laifi mai girma wanda ba zai iya shanyewa ba mafi girman ukuban shirka ita ce haramta ma mutum samun rahamar Allah idan mutum yayi zina za a rubuta masa cewa yayi laifi yayi zina in yayi ƙarya za a rubuta masa cewa yayi laifi yayi ƙarya dazu yayi zina yanzu yayi sallah za a rubuta mai zunubin zinansa a rubuta masa ladan sallansa dazu yayi ƙarya yanzu yayi sallah dazu yayi ƙarya yanzu yayi karatun Qur'ani daga duk wayannan kaba'irul dhunub din za a rubuta masa laifin su in yayi aikin lada kuma a rubuta masa amma randa yayi shirka to shikenan kuma duk wani abu na lada kuma ya soke kenan alaka tsakanin shi da Allah ta yanke duk randa yayi shirka daga randa yayi shirka to ta rusa duk abin da yayi a baya Allah yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka da annabawan da suka gabace ka la in ashrakta malamai suka ce wannan magana ce Allah ya wato fuskantar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sako ne zuwa ga sauran mu al'umma in kuka yi shirka in kai shirka la yahbatan 'amaluka duk wani aikin da ka taba aikatawa zai rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin za kuma ga tashi alahira cikin asararru saboda me saboda shirka in mutun ya isa gaban Allah alahira yana da wasu manyan laifuffuka da yake ba shirka a ciki ga ayyukan alheri to nan sai a ce yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so yayi masa gafara kai tsaye kai shi aljanna in ya so yayi masa azaba gurgudan laifinsa ya fito da shi daga wuta kuma a kai shi aljanna amma in mutun ya je gaban Allah ana ganin shirka cikin ayyukansa ko aunawa ba za a yi ba za a ce mai hanyar muta ba wanda zai tsaya auna ayyukan ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna Allah ba zai ma ba za ma a ce a tsaya a gwada ayyukanka ba kawai a ce ka ma hanyar muta saboda me a cikin zulumban mutum shirka ta shigo ciki shirka ta shigo ciki haka duk abinda mutum zai yi ma Allah na zulubi to mafi muni a ciki shine shirka mafi muni a ciki shine shirka shine shirka haka mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi kadai Allah ta'ala ya samu dace na'am sai ga kaman ma bakin da kuma har da Allah mutane suna sakaci da batun shirka wannan gaskiya ne wajen lafuza da ayyuka sauran abubuwan da suke da alaka da wannan wani lafazin in mutun ya fadi sai kalle shi karamin abu bayan ko shirka ce yayi shirka yayi wani ma yana ganin cewa ai ya girmama wani babba ne ko cikin annabawa ko manzanni ko ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ya girmama wani shehi ko wali bayan ko yayi shirka ne yayi shirka ne garin tsaftace masa lafuzansa kai sai soki kamar da cewa baka san annabi sallallahu alaihi wasallama yana shirka yana ce kuma yana son annabi mafi girman abin da annabin ya zo da shi shine la ilaha illallah kafin ka je muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah ne a farko tare da cewa muhammadur rasulullahi shi ya kawo la ilaha illallah amma aida ya kamata a ce da ya kamata a ce sai ka fara gamsuwa da annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kafin ka karbi la ilaha illallah duk wanda zai karbi la ilaha illallah sai ya fara karban ce ya fara yadda cewa annabi muhammadu manzon Allah ne amma me yasa a kalman shahada aka fara gabatar da la ilaha illallah hatta annabin da kansa duk sanda zai magana sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah na shaida cewa Allah shi ne kadai abin bauta ni kuma manzon Allah ne to da haka sai ka tsallake la ilaha illallah sai ka rushe la ilaha illallah ka tattake ta sai ka ce wai kuma kana so ka tabbatar da muhammadur rasulullah shi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an turo shi ne abu na farko shine tabbatar da la ilaha illallah shine manufar zuwansa na farko shine tabbatar da la ilaha illallah to sai ka ce manufar zuwansa na farko din zaka take shi ka bi ta kan shi wai kuma kana so ka isa zuwa ga muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ana fara gini sai mai ginin ya zo ya gani sai ya ce wannan kasan da kuka yi ku rushe shi kai ku daura rufi daga sama kasan da aka yi a rushe a daura rufi kai daga sama don Allah ta yi na wannan ginin zai tsaya kai akwai rashin hankali a ciki akwai rashin hankali a ciki da kai duka ga la ilaha illallah nan yadda ka san gini ne da rufi in aka yi gini ba a yi rufi ba to ginin ba zai zaunu ba to haka ne yake in ka tabbatar da la ilaha illallah baka tabbatar da muhammadur rasulullahi ba kai gwari bai yi ba Allah baya so in kace kuma ka tsallake la ilaha illallah zaka yi sakan muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ta ina za a yi haka ka yadda bangaren farko ka tafi kai tsaye zuwa ga bangare na biyu kuma a hakan sai wani yayi kokarin cewa ai san annabi ne ba kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa duk inda ya ga wani zai warga la ilaha illallah bai wasa da shi wani cewa ya rasulullah anta sayyiduna kai ne sayyiduna kalman as-sayyid tana iya daukan ma'anan ubangiji tana iya daukan ma'anan shugaba annabi ya san cewa abinda wannan bawan Allah yake nufi shine kai ne shugaban mu amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Allahu huwa sayyid Allah shine sayyid wani ce ya rasulullah ma sha Allah wa shita sai kaga inda abin nan yayi kyau haka Allah ya so haka ma kai ma ka so annabi ya ce da shi kai aj'altani lillahi niddan kana so ka sanya ni zaman kishiyan Allah ne kul ma sha Allah wahda ka ce haka Allah ya so wannan ba shine shi annabin da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai in sun shiga damuwa an shiga fari an shiga yanayi mummuna sai su ce ya rasulullah ka roka mana Allah ya kawo mana mafita sai wani sai ya fito kuma ya ce wai in zaka roka wai duk wanda zai baka in ba annabi bane baya so shi haka wai yana son annabi dan an ce kar ka roki annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kai ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wannan kiyayyar annabi ce subhanallah to annabin ne kai shi ya fara kin kan shi kenan sahabbai sun ji manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai sun ki annabi kenan kaga ko mutum ko giyan wake ya sha ba zai ce sabai ba san manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai dai in tababbe ne shi sai dai in tababbe ne shi shine zai tuhumi sabai da cewa ba san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ba san darajar annabi ba me yasa in sun zo ba za su ce ya rasulullahi ka saukar mana da ruwa ba sai ya ce me ya rasulullahi ka roka mana Allah ya saukar da ruwa ashe shi ma annabin me yake addu'a yake roƙon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma sai ya ce maka ba ka kin ba ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma in mutun zai yi magana ta adalci ba masoyin annabi irin ahlus sunna ba inda zaka samu kundin da aka tattare rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya sai a wajen ahlus sunna tun daga tashin sa daga bacci har komawansa bacci yana rubuce nau'in abincin da yafi so yana rubuce tufafin da yafi sawa yana rubuce ina da ina yake zuwa yana rubuce duk wani inda annabi ya taba sa kafansa a duniya yaje yana rubuce a cikin littafin ahlus sunna yana nan a rubuce duk wani irin abin da annabi ya ci ko ya sha sai da aka rubuta dariyansa in yayi dariya sai an rubuto yayi dariya in yayi murmushi sai an ce yayi murmushi in ya zauna sai an rubuta in yana tafiya ya tsaya a waje kaza yayi huta ya huta ya yada zango sai an rubuta sai an rubuto sahabbai suna nan suna gani duk abin da ya faɗa su rubuta duk abin da ya aikata su rubuta ahlus sunna kuma sai suka tattara waje daya amma duk inda kaga littafin ɗan bid'a to ba batun annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai karamomin shehunne karamomin shehunne shekaran jiya nake ganin wani shirmanmi ya rubuta cikin karamomin Shehu Tijjani cikin masu da'awan bid'a a nan garin shi ma wai mai wa'azi ne kana kallon fuskansa ka san yana maganan wallahi shi ma ya san na gabansa sun san ƙarya yake amma saboda annabi dama ya ce in baka da kunya to kai duk abin da kaga dama to zai faɗi amma wallahi ya sani na gabansa su ma sun san wallahi ƙarya yake ya sani wai shehi yayi bacci sai kawai ya ga Allah a mafarki sai Allah ya tashe shi ya karanta masa Qur'ani izu 60 daga farko har ƙarshe Allah ya karanta masa in kai jayayya da wannan za ka iya fita a musulunci to kaga inda abin yake karewa ba shine karamomin shehunne karamomin shehunne na taba ganin wani yana karanta littafin ahlus sunna ko yana sukar ahlus sunna ba san annabi ya dauko shama'ilul muhammadiyya na imamu tilmizi yana karantawa ya kuma ce wahabiyya ba san annabi salafawa ba su kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamsu cewa ba inda zai samu littafin da yayi bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin shama'ilul muhammadiyya ba inda zai samu wannan ya dauko yana karantawa wani ya dauko littafin ash-shifa بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وانا القاضي اياد يا زو يا سكا yana karantawa littafin salafawa ne wahabiyawa yana karantawa kuma yace wahabiyawan ba san annabi sallallahu alaihi wasallam san annabin san a cikin littafin mu yake karantawa ya kuma ce ba mu san annabi mu kuma mun jefa kalubale mun ce in suna da wani littafi su kutum da guda da aka rubuta shi su kutum da guda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai rayuwarsa gaba daya tun daga haihuwansa har mutuwansa su fito da shi mu gani a fito da shi mu gani babu kaje tafan su kuma ba za su karantu bai
wannan zai warware abin da su yi bari
to zai warware kaje tafan nasu ba za su karantu ba duk wanda ya dauko yana karantawa ma fada yake da shi dan me saboda zai tona asiri Allah ya sa mu dace
amin
Allah ya raba mu da shirka
suna rasa gaba da annabi da Allah amma kuma ya yi suna da annabi da ya roƙa musu Allah
eh to
amma alhalin ban da kuma ana tsirin Allah kiran mako
to
kam ta da Musa
eh ana ta kiran su zamu su kiran manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sun ki kuma sun ci alfarma annabi za su ci a gaban Allah to wanne dai za yi kenan wannan yayi tufka ce da warwara tufka da warwara ne kuma kullun ni naga wasu maganganun nasu wallahi cewa nake alhamdulillah domin ya nuna cewa ƙaryan bid'a da shirka ta zo ƙarshe mutane yanzu sun waye mutane sun waye shi yasa kana yin magana to ba za su barka fa ba saboda tsoron su kar maganar ta shiga cikin mutanen su su fahimce ta haka yanzu za su buyo a tarota da wata shubha sai a zo a tarota da wata shubha saboda in suka ji za su fahimci ashe ƙarya ake illar kuma ita ce na kasan ba su karatu ba su karatu mu yanzu mun zo na nan in nayi wata magana da ta daure ma kai zaka ce yaya aka yi haka to a wancan fannin kuma ba a tambaya duk abin da aka yayi bo kawai sallamawa za ka yi kami kauya yanzu ya za a kwakwalwanka da dauki cewa in kai wannan zikirin ya kamata ka dinga hadawa da zunubi saboda kalladin ka yi yawa to a ce maka wai wannan zikirin in kana yawan yi wai an je lahira Allah zai rasa inda zai saka aljanna haka sai kana zunubi kana ragewa to ai dole ka tambaya yaya kai haka to shi yasa ya ce maka ba tambaya duk abin da aka gaya maka koyi lami sasa kawai kai shiru Allah kuma ya gaya mana fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun sabai ma annabin yayi magana sabai suna tambaya ya rasulullahi me ma'anan kaza da kace akwai wanda ya cancanci a masa ladabi da biyayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kamata a ce in yayi magana kowa ya shiru ko baka gane ba bai wuce annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma zai faɗi kalma ba su fahimta ba su ce ya rasulullahi ya akai kaza kuma yayi musu bayani to sai a zo a ce shi wannan wani babba ne shi saboda mutuncinsa da karramawa shi in yayi magana kawai shi shiru kawai za ka yi kawai ba tambaya in yayi magana kawai kai shiru ba tambaya ai kwakwalwanka ba za ta dauka ba maganar ita ce in ana tambaya asiri zai tonu shi ita ce iya maganar asiri zai tonu to wani lokaci sai sa sai dai a zo a zauna a hada wasu tambayoyi ina ga wani wai ya hada wata tambaya wai suna tafsiri wai wani an karanta masa wani ya ce wai shi dan izala ne amma wai yana roƙon su wai su gaya masa wai zikirin da zai yi dinga fita daga damuwa kai daga jin wannan ai ka san haɗi ne Allah ya sa mu da shi dama da ita za su yi gaba yanzu in ka zo ka yi magana a ce kaza ba kyau to ba za a zo a warware abin da ka faɗa ɗin ba sai dai a zagi ɓangaren ka a zagi zalin sai a kauce a ce ai dama ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali yanzu an ce aqida ce ta ahlus sunna aqida ce ta qur'ani cewa Allah yana sama kai suka ce a'a yana ko ina kai ka ce a'a yana sama suka ce to kafin yayi saman yana ina Allah ya saka wa Malam Adam Abdullahi na Kano da alheri ya ce to ai ita ma ɗin ko ina ɗin halittar Allah ce to kafin yayi ko ina ɗin yana ina to irin yadda ku zo haka za a yi muku ilzami sai suka zo suka fake aka koma zage-zage wai na da gemu a makogoro wai mai gemu a makogoro ina alaƙar ka faɗa ina Allah yake da kuma gemu a makogoro a nan abin yake ƙarewa Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya tsare mu daga shirka Allah ya ƙara haskaka mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata a matsayin ta na bata ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh